بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار الجمعة دار الدايا قوات السفر hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1442 wanda ya dace da ranar 18 watan Septemba shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 48 cikin jerengar darussa daga littafin As-Siyasatu Shar'iyya fi Islahir Ra'i war Ra'iyya wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Ibn Taymiyyah ya rasu ne shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wannan littafi nashi yana karantar da fiqhun musulunci ne akan tsarin shugabanci da gudanarwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mai da alkhairi. Za mu tashi a shafi na 99 a cikin wannan bugu na Daru Alamin Fawaid na su Bakar Abdullahi Abu Zaid, Allah ya gafarta mishi. A inda malam yace faslun fa min zalika uqubatul muharibina qutta'i tariqi alladhina yata'arraduna an-nasa ya'tariduna an-nasa bis-salah fi turuqati wa nahwiha li yaghsibuhum al-mal mujaharatan min al-a'rab aw turkumani aw al-akrad aw al-fallahin aw fasakati al-jundi aw maradati al-khadira aw ghayrihim. Qala Allah ta'ala fihim إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما لن يأتي فصل قاوة قبع فمن ذلك daga cikin ayyukan da suke kan shugabanni daga cikin wato abubuwan da suke duty aiki ne dake kan shugabanni da jagororin al'umma uqubatul muharibina ladaftar da al muharibin. An yi maganganu game da me ake nufi da al muharib, shine duk mutumin da ya dauki makami ya tara hanya ko ya shiga gari ko a kauye ko a birni ko a gona ko a anguwa ko a hanya matafiya, ya tara mutane ya kwace musu kudi ko ya kama su da karfin tsiya ya kwata kayan su ya nuna musu makami da yan fashi da makami da wanda ake ce musu yan tsara suka masu kwace da yan kidnappers, duk wannan sa cikin al-muharibuna wanda suke fitona fito da al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda suke hana zaman lafiya, suke tada zaune tsaye, suna rike da makami, suna barazana, suna kisa, suna tsara, suna shuka, su ake ce ma al-muharibin qutta'i tariqi, masu tsara hanya, sune armed robbery kenan, masu armed robbery wato wanda suke fashi da makami, kwata kayan mutane ta hanyar nuna musu bindigogi ko wukake ko sanduna ko duk wani abu da zai firgita su. Alladhina ya'tariduna an-nasa bis-silah, waɗanda suke tara mutane da makamansu su furuqati akan hanyoyi wa nahwiha, da wasu wurare da ba hanyoyi ba, kama a gidaje ko a unguwanni ko a garuruwa ko a birane ko a kauyuka ko a wuraren tarurruka ko akan hanya ko a kasuwannin kauye ko makamantansu. Liyaghsibuhumul mala mujaharatan, suna yin haka ne don su kwace dukiyar mutane ido da ido, ido na ganin ido da rana tsaka ko da daddare. Minal a'rab, daga cikin masu yin irin wannan muguwar sana'a, irin wannan muguwar ɗabi'a, akwai mutanen ƙauye, al-a'rab, ƙauyawa, waɗanda za su haɗa gayya ta 'yan banza ta marasa mutunci su taho akan babura suna yin 3-in-1, sai ka ga an ce sun fi su 200. Ƙauyawan nan Fulani ne, Hausawa ne, Nufawa ne, Yarbawa ne, ko wanda irin za ka tarar dai ƙauyawa ne. Wato akwai jahilci tare da su, da rashin sanin rayuwa, suna shaye-shaye, suna kisa, suna kaɗe, ba abin da ba sa yi. Akwai ƙauyawa, au turkuman, ko kuma at-turkuman sune mutanen kasar Turkiya a lokacin abin sai amfani da wannan lafazin a zamanin su waɗannan mutane an san su da irin wannan dabi'a kamar yanzu ne kace misali ƴan Biafra da nan ne sunan su ƴan iPad ko iPhone to sun yi kama da su wasu mutane ne masu neman ƴanci wanda suke ganin an kwace musu kasa ko an danne su su ya kamata su yi mulki su ya kamata su rike resources din su irin ƴan iPod ko ƴan Apple ko makamantansu sun fi kama da su waye ina fata mun gane awul akrat ko kurdawa su ma haka su kurdawa ma al'umma sai a lokacin a cikin su akwai yawaitar ƴan fashi da ƴan ta da zaune tsaye kamar yanzu irin haka ne awul fallahina ko manoma manoma ne amma kuma suna tara hanya suna kwace suna mutane rashin imani aw fasaqatil jundi ko kuma sojoji mutanen banza a cikin jami'an tsaro kaga dai kamar yadda ake a zamanin nan yanzu ana iya samun cikin jami'an tsaro sai a samu wasu idan suka ga sun tsaya ba su samu abin da ya kamata su samu ba na salala in dare kawai sai su saka idace kawai su canza uniform su kama fashi wani lokaci can baya an kama wasu ina jin a kasar Yobe ko a kasar Fataskum an kama wasu wanda aka tayata su a social media da traditional media ma cewa ga abin da suke yan sanda ne da motar su ta gwamnati da dare yayi kafa ta dan dauke sai suka je suka boye mota a warwaje suka dawo suka tsaya akan titi suna fashi to ana samun irin wannan wato mutanen banza a cikin jami'an tsaro wanda asali ya kamata a ce su ne masu tsara duke da rayukan mutane to amma sai a samu mutanen banza a cikin su suna haka to ya ake a samu mutanen banza a cikin irin wannan jami'an tsaro abubuwa ne wani ke jan wani da yadda ake daukan jami'an tsaro sawa'un soja ne ko ƴan sanda ko sauran paramilitary sai an yi screening na ƙarke iyakar screening ba wai damuwar su takardu ko garɓar jikinka ba tukunna a halayenka asalinka ina ka fito gidajen masu anguwanni da ake bi su za su tattara sunayen in suka tattara tun daga nan sun san kowa sun san mahaifin kowa sun san tarihin kowa mai anguwa a wata alƙarya ko wani yanki ya san duk mutanen shi ya ga sunan ya san wannan dan wane ne wannan halin shi na kirki ne daga nan zai ce to wannan ya cancanta wannan dan wane ne dan gidan wane ya ga sunan da bai sani ba wannan ba a ce a ai wani almajiri ne zauna gidan suwa ne har yayi aure ce a wannan ba mu san shi bai tafi garin su ya je wannan wani ne baƙo ba mu san shi ba shi ma ya je garin su inda aka san shi da haka za a tantance wanda ya cancanta a cire wanda bai cancanta ba da haka yake babu wani abu mai suna alfarma ko siyan takarda da aka sani irin yanzu to daga baya al'amari da tafiya ce tafiya sai zama akwai candidate din wani akwai suwa ne kowa da nashi candidate din yan siyasa manyan jami'an gwamnati sarakunan gargajiya da sauran waɗanda suke delegate ko masu fada'aji ko wani da nashi candidate din in an bashi mutanen zai tura bai san su ba shi ma duk wanda aka ba zai amfani da na kusa da shi ne su kawo mishi mutane kowa zai kawo wanda yake so wani kuma babu wanda yake so sai wanda ya bashi kuɗi da haka duk wanda ya je sai da gunansa a kauye ya kame kuɗi sai ya karɓa ya ba da sunan shi sai kaga wanda aka san shi barawo ne ɗan banga sun taɓa zagayawa da zai ga zama ɗan sanda da haka wannan ya za a idan ana cikin patrol in dare yi ba zai sata ba wanda aka san shi tsohon mazinaci ne an taɓa kama shi da kwarnan zai ga zama jami'in soja ya za a yi wannan ba zai sade ba duk inda ya je ina fata mun fahimci wannan da haka mutanen banza suka yi ta shiga cikin aikin har suka ɓata aikin ga sanan wannan bai buƙatar abu ga misali kusan kowa ya san abin da ake magana akai da zaran sun samu yanayi to za su yi barna idan ma wani daga cikin su yana so kar ai barna za su iya kawo mishi matsala shi ma in fact za su iya kashe shi idan yana su barna kuma tana masa asiri ko da ogan su ne lokacin da aka dana kulla kasuwanni a nan farkon lockdown din nan me bai faru ba masu kulla kasuwanni suka dinga mutane sata a shaguna in ai shiga kullewa sun kori kowa sai su ɗiba abin da suke so wanda ya kamata ne su tar duke mutane to da haka ake samun fasaqatul jundi mutanen banza a cikin jami'an tsaro Allah ya tsare mu aw maradatil hadira ko ƴan tauri ƴan birni ƴan iskan birni wato wanda suke tsageru ƴaƴan mage ko ƴaƴan me ake ce musu ga yana dukkan da kaji akwai sunan su ƴan kalare ko ƴan shirwa ko ƴan shila ko ga sunan suna iri daban-daban da ake ga musu wato ƴan iska kanana wasu ƴan shekara 18 ko 20 ko da 5 suna shaye-shaye suna shan shalusho ba sa ganin girman kowa suna yawo rabin jikinsu tumbur ba su da tarbiyyar addini ba su da tarbiyyar ta sana'a ba su da karatun boko galibi ƴaƴan talakawa ne a unguwanni na marasa ƙarfi an haife su ba a musu tarbiyyar ta kamata ba ko tarbiyyar ta lalace ko kuma marayu ko kuma wasu ma almajirai ne, wasu ma ba a san daga inda suke ba, wasu ma area boys ne, yayi wotiti ne ga sunan dai sune suke taruwa su yi gang su ta mutane zalunci da annabimanci. Yanzu magana da muke galibin biranen madannan baka iya tafiya guraren da baka iya tafiya da wayar ka hannu. Yanzu nan Kano akwai titina, titi ne ba wanda kowa na gani, an san titin a irin su Mandawari su kofar mata an sani wuri kaza ba a shiga ka rike wayar ka hannu, mace ba ta shiga da waya, in kana cikin mota sai dai ka daga gilas sai gobe ka da yi mana gusulu. Wani zai iya kawai sabon kwata ya tsita ka a gefen riga kamar yana sallan cakula da aka sai sabon kama tsita ka kawai ce mai kowai ɗan kan iya burma mai ta dole ka bashi. To irin waɗannan su ne irin waɗannan ƴaƴan waɗanda ba a musu tarbiyya da ta kamata ba. Al'umma mu tana cikin garari jama'a, babu karatun boko, babu na addini, babu sana'a, babu kuma mai kula da su akan addininsu da rayuwarsu da abincinsu da suturarsu. Ina suka je ina suka kwana babu wanda ya damu da su. Naka wannan abu ne mai sauki su lalace, abu ne mai sauki. Kuma tunda suna shan abubuwan maye masu gusan musu da hankali, ba sa iya tunani irin na dan adam wanda yake tunanin consequences na abin da yake, wanda yake da tausayi da hikima da lura, ba su da shi. Sannan kuma ga karancin shekaru, sannan kuma ga al'umma tana kyararsu, naka su ma suna jin haushin kowa. Abubuwan sun musu yawa, idan yan sanda ba su kama su zuwa basu kawai su bubbuke su, idan akwai kuɗaɗe a hannun su karɓa su zage su shikin su, ba wani hukuncin a zuwa gani za su musu ba. Wanda ba a samu komai a gunshi ba shi ne za ka shiga ba alkali ya yanka mishi wata shida a gidan yari. In ya zai can ɗin sai ya gamu da iska da suka fi shi iskanci ya ƙara lalacewa, ba da sami zai fito to yanzu ya fi san da ya shiga iskanci. Saurin idan shi ya ƙaru, rashin imanin shi ya ƙaru, ya haɗa wasu manyan gaggan shaidanu a gidan yari sun ba shi connection da abokansu da jama'a su da ke waje, za ce in ka fito ka je wuri kaza gurin suwa ne wannan yaron za a yi da shi. Sun gane rashin imanin shi da kasawa zuciyar shi irin wanda suke so ne, sai a tura shi kuma wani wanda ba riga an kama ba, shikenan sai ya karɓi shi a cigaba da shaidanci. Allah shi kyauta aw ghairihim. Ko kuma wasu da ba irin waɗannan ba, ana iya samun wani wanda ba irin wannan ba, ana ganin shi kamar mutumin kirki da sana'ar shi da komai da shagon shi na sai da wayoyi ko na sai da TV da radio, ashe tsohon dan fashi zai je fashi a wani gari ya dawo wani gari ya canza kaya sai randa asirin shi ya tuni sannan za a gane me yake. To duk irin waɗannan wajibi ne akan shugabanni su ɗau mataki wajen hukunta su. Matakin farko wajen hana aukuwa haka iyaka iyawa, tsare wurare da tsare a iyakoki da tsara al'ummomi, idan hakan ta faru kuma wajibi ya hukunta su. Qala Allahu ta'ala, malam yace Allah ya ce innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu, lalle sakamakon waɗanda suke fitona fito da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wa yas'auna fil ardi fasada, sannan suna yawo suna barna a bayan ƙasa, an yuqattalu, to a kakkashe su, aw sallamu, ko a tsitsire su, aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, ko a yayyanke hannunsu da kafafunsu, min khilatin, hannun dama da kafa hagu, aw yunfaw min al-ardi, ko a kore su daga ƙasar, zalika lahum khizyun fid dunya, wannan taɗewa ce da tonan asiri da abun wulaƙanci da aka musu a duniya, wa lahum fil akhirati azabun azim, sannan a lahira suna da azaba mai girma. Wannan aya da ke cikin suratul ma'ida aya ce sananniya game da mas'alata al-muharaba, malamai su yi maganganu akan saukarta. Magana mafi shahara shine cewa ta sauka ne akan kissa ta al-urayniyin wanda ke cikin al-kutubus sita gabaki daya, waɗannan mutane da suka bugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah ya sauke su ba su da lafiya, yace a je a samu musu nono da fitsarin raƙumi a ainihin wato sansanin raƙuma na al'ummar musulmai. Aka je aka samu musu suka sha suka warke, sai suka je suka bi dare suka kashe wannan mai kula da dabbobi, suka tsitsire shi suka ci mutuncin gawar shi, sannan suka kore raƙuma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka bi sawu aka kamo su, aka zo aka yi musu hukunci, aka zo aka yanke hannayensu da ƙafafunsu, aka tsire idanunsu, aka kashe su, aka tsire su, aka watsar da su akan duwatsun nan masu zafi na al-harra. Wannan kisa ce tabbatacciya sananniya, to akan sai Allah ya saukar da wannan aya. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala cikin aya yake cewa abinda za a yi musu shine na farko, an yuqattal, za a kakkashe su, aw yusallabu ko kuma a kekere su aw tuqatta'a aydihim ko a yanke musu hannayen su da kafafuwan su min khilafin hannun dama da kafa hagu aw yunfaw min al-ard ko kuma a kore su daga kasa annafyu aslu nafi huwa al-halak malamai sun yi maganganu zamu zo mu ji daga shibin taymiya zai kawo me yake nufi da annafyu min al-ard ibnu abbas a cikin sahabbai da anas dan malik da ad-dahhak da as-suddi suka ce abinda yake nufi da awyun fawmin al-ard shine an tastamirra mutalabatuhum hatta yuqbadu alayhi ai ta neman su sai an kama su ba za a kyale su ba shine ma'anar yun fawmin al-ard in suka yi fashi to daga nan har a gama gwamnatin nan da ake sai ta nemo su yana kanta in ba ta same su ba next gwamnati ta nemo su ma'ana sai ran da aka kama su wannan da ta so nan ba a ci gaba da neman su har sai an kama su in ba haka ba ba za a kyale su ba shine ma'ana awyun faw min al-ard in ji waɗannan daga cikin malamai kamar yadda ibnu jaririn ya ruwaito wasu kaulin kuma suka ce kamar al-imamu shafi'i kenan da al-layth ibnu sa'd al-misri Allah ya gafarta musu suka ce yukhrajuna min al-balad za a fadda su daga garin su ana su shigowa garin da suka yi wannan laifin a basu tafi a kuma da su wani gani shi kuma imam maliki yake cewa a'a za a kama su ne a fita da su daga garin a kai su wani gari sai a kulle su kuma ba wai a basu su tayo ba wannan ita ce kuma fatawar abin nan cikin sahabbai Umar dan Khattab wanda shine ya fara yin gidan yari wanda za a tara masu laifi dan yace ba zai yi ne kori mai laifi daga nan garin ya koma wani gari ya ci gaba da laifin ba a da can in an kori mai laifi daga garin su in ya je wani gari buya zai yi yana jin tsoro yana jin kunya in aka ce ga wani ya taba wata cikin shege a wani gari in ya gudu ya bar garin su in ya je wani gari ba zai yadda ba a san sunan shi ba buya zai yi to amma yanzu ko yana zuwa wani gari ya ci gaba da lalata ne daga mai ko a kai shi wani gari sai a kai shi wani killataccen wuri da za a killace shi a kiyaye mutane daga sharrarsa to a khizyun fi dunya da aka ce malamai suka ce shine al-fadiha an wulakanta sun an kashe mutum wannan kisa ya wulakanta ko an yanke mishi hannu da kafa duk wanda ya gan shi ya san tarihin me yayi sannan game da waɗannan hukunce-hukuncen akwai saɓani da malamai suka yi game da abin da ake cewa al-musla don suna ganin cewa ayar da ta sauka ta hana asalin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi sai dai a zaɓi ɗaya daga ciki a yi ma mutum gwargwadon irin laifinsa gravity ɗin laifinsa shi zai hukunta ya ga duk zai mana sharhin waɗannan dalla-dalla in ya yi kisa a kashe shi idan ya yi sata ne kawai bai yi kisa ba a yanke hannu da kafa idan ya tsorata mutane ne kawai a kore shi a gari ko a rufe shi gwargwadon girman laifinsa gwargwadon girman hukuncinsa haka wasu malamai suke gani cewa hada laifukan hada hukunce-hukuncen gaba daya to wannan ayat ta soke haka idan muka dauki au tana nuna wato ikhtiyar ne tana nuna ikhtiyari ne a mishi kaza ko a mishi kaza kuma a jera su bisa tartibin girman laifin al-imam al-qurtubi a cikin littafinsa tafsirin sa yayi wata magana mai muhimmanci anan da yake cewa yace wa idha akhafa al-muharibuna as-sabila wa qata'u at-tariqa wajaba 'ala al-imami qitaluhum min ghairi an yad'uhum min ghairi an yad'uhum wajaba 'ala al-muslimina at-ta'awudu 'ala qitalihim wa kaffihim an adha al-muslimina ita ce magana da muke da su cewa idan aka samu wasu sun yi fashi sun tara hanya sun tara motoci ko jirgin kasa ko masu tafiya a kafa ko masu zuwa gona ko sun shigo anguwa sun yi fashi da rana ne ko da dare ko sun shiga banki ko sun shiga kasuwa sun yi wa mutane fashi sun firgita mutane ya ce wajibi ne akan shugaban da ke mulki wajibi ne akan shi ya yake su babu wani option dole ne wannan in ba zai iya ba kawai rizanin a sawa ba daidai ba ne abin da shugabanni suke sai sun gaza a yaƙuri ya ake su mutane su rayu wanda duk ba zai iya ba sai ya soka sai wani yawo sannan ke tsarin ya ba da yanayin haka a dinga kashe al'umma yanzu ji abin da ake irin jihohin katsina ɗin jama'a al'ummomi ne a ƙauyuka gaba ɗaya an hana su zama an hana su rayuwa zai da hanya Abuja ɗin ta zama hanya Abuja ta zama wani wuri da in za ka tafi sai dai fa'a ta fatan to Allah ya saka kai lafiya kuma mutane ba za su iya rayuwa ba sai sun yi tafiye-tafiye domin tafiye-tafiye wani dabi'a ce sunna ce fitriya a rayuwar mutane tunda Allah ya mutane aka saki ma'ana ba zai yi a zauna a wuri dai ba in ka je kashe shi motoci duk da wannan bala'in da yake ci zaka mutane sa tafiya ka je hanyar jirgin kasa rail zaka gani in ka je airport zaka ga mutane sa tafiya dole sai an yi tafiya yanzu irin Abuja da take matsayin federal capital strategic position ɗinta ga dukkan al'ummar da ke north east da north west waɗannan al'ummomin da suke jihohin Katsina Kano Sokoto Jigawa Kaduna Bauchi Borno Yobe Adamawa dukkan waɗannan jihohin da suke nan wajen za su je Abuja sai sun bi ta nan wajen babu wanda zai je Abuja sai ya bi ta tsakanin Kaduna da Abuja dole shi to ya yake so su yi za su fasa zuwa Abuja ne ba zai su fasa zuwa Abuja ba amma kuma an kasa ammana hanyar yadda ya kamata lokacin da aka iya faɗin Kaduna Abuja ya lalace da aka dawo da tashin jirage da saukar su a Kaduna har aka gama wannan tirar din baye ba a samu matsala ba a hanya saboda duk kilomita ɗaya akwai motar sojoji akwai motar task force tana gadi saboda a lokacin waɗanda suke wucewa rayukan suna da muhimmanci ga Najeriya to kaga inda muke kuskure kenan a tunanin mu a ɗauka wasu ƴan tsiraru su ne kadai suka cancanci aminci yayin da kuma dukkan dan adam resource ne da Allah ya saka shi a bayan kasa babu abin da yake dan adam zama resource domin duk wani abu da ya tsara cin moriyarsa dan adam din shi ke sarrafa shi a cin moriyar shi idan an bar shi haka sai dai a bar shi yadda Allah ya halicce shi a ɗabi'arsa dan adam shi ke sarrafa dukkan resources na ruwa da iska da hasken rana da ma'adinai da gandun daji da dabbobi da karfe da roba din na'urar da ake yi da auduga da komai ake yin ta da adam ke sarrafa ta da nake kiyar na'urar da ke sarrafa wannan abu da ka da shi ne halitta mafi muhimmanci a duniya to kaga kamata ya amana mutane hanyoyin su to haka nan Katsina da ne sunan shi da zamfara sauran su to ana nan jama'a idan ba a dauki matakin yadda mutane za su rayu a cikin ƙauyukan su ba ko to na birnin ma ba su rayu ba wata rana sannan yanzu gashi an fara kama mutane a gefen gari a nan Zaria a nan madaci sai a zo a ɗauki ka gida ko a gwargwaje to ta na cikin garin Zaria ko turin wala ba ɗauki mutum ko cikin garin Kaduna a ɗauke shi a ce sai an bada fansa wannan wajibi ne akan gwamnati ba ta da wani option sai ta yi wannan ko in ba za ta yi ba ta sauka kawai wasu samu wanda za su iya shine abin da malami yake cewa yace min gairi anya da uhu ba za a je a ce a musu wa'azi ko a yi nasiha ko a yi sunu da su ba dole za a kama su a hukunta su kawai saboda a tsara gaba da can kungiyar fa yan fashin ko yan mai sunan su gida fatan fa kida daga gune amma yanzu ba a san ma iyakacin wanda suke yi ba kowa in ya rasa abin da zai kawai sai shiga wannan sana'a domin dinda suka kama zikin kwaya ɗaya biyu za su shi miliyan 20 miliyan 30 shi kenan sun yi kuɗi su gaba da iskandar suka gada ma malam ya ce wajaba alal muslimin ta'awunu ala qitali wajibi ne akan musulmai kuma su taimaka wa gwamnati wajen yakan irin waɗannan da duk abin da za a iya tun daga kan bayar da bayanai na sirri ga wanda ya san su bayar da wato kai labari ga hukumar jami'an tsaro da kuma in ta kama mutane su yi kungiyoyi na agajin yi wa kansu tsaro a anguwanninsu da garuruwansu su nemi abin da doka ta tanada wanda ya ba su 'yancin su kare kansu musamman a sa'ad da aka samu da gaske hukumomi sun gaza daga kare mutane ya zama wajibi duk inda mutane suke a ƙauye suke ko a birni su ɗauki matakin da za su kare kansu don ba zai yi ko mutane su zauna a dinga kama su kamar kajin turawa ba dole ne mutane su tashi gara a kashe su suna ƙoƙarin kare kansu sun san sun mutu da sharaf ba su zauna kawai sai dai a zo a dinga damuƙar su a kama wannan ko ba a kama wancan kuma saboda zuciyar mu ta riga ta mutu duk wanda aka kama sai an san da a bada fansa wannan ma yana daga cikin rashin tunani a ce wai za a biye ma waɗannan la'anannun mutane a yi ta ba su kuɗaɗe kawai ya kamata dole sai mun yi sacrifice duk wanda aka kama kawai suka buga waya ce ku kashe shi kawai shikenan ba ma san shi in suka kashe ɗaya biyu uku hudu biyar dole sai na kama in suka san cewa mutanen yanzu ba su da value na kuɗi ba za a zo a kama mutane amma an san cewa duk wanda aka kama za a biya talaka ne mutum za a kama shi amma za a je a sai da duka akwai da babu a kai musu kuma a wajen sake damke wani wani irin zalunci ne wannan kuma akwai jami'an tsaro akwai dukkan hukumomin tsaro sai in kai dan kasa wanda kake zaman lafiya da kake neman abincin ka kai wani laifi sannan zaka ga cewa akwai jami'an tsaro za su tawo mota guda su kama wanda yake bi bashi ko wanda yake biyan kudin haya wanda talauci ne sai da biya ba kai shi bayan kanta asal awaye ai ta rigima da su amma ga asalin matsala su ba za su iya ba saboda ba su da kayan aikin da za su iya wannan malam yace wa kafim an azal muslimina inji qurtubi yace wajibi ne a hana su daga a hana su cutar da musulmai to daka waɗannan almuharaba almuharibun a kokarin koran su da cin galaba akan su shine malam as-sa'idi a tafsirin sa yake cewa tatahirul ard min almufsidina wa ta'min as-subul min a'zam alhasanat wa ajall at-ta'at yace kokarin kare iyakoki da samo da mutane lafiyayyen wurin rayuwa wanda yake da security buri da kawai yace wannan daga cikin ayyuka mafiya kawo lada zaka alherin Allah ya kai ga jami'ai masu tara mutane masu yi mutane gari a koina suke ba garba yake suke ba saboda suna gabatar da rayuwarsu akan rayuwar mutane suna shigar da rayuwarsu cikin hadari da mutane su samu tsira to nan da yace za a yi musu azaba a duniya kuma a musu a lahira malamai sun yi magana akan cewa to yanzu wannan shin yana nufin kenan an keɓance ƴan fashi da sauran azzalumai irinsu daga cewa idan mutum ya yi wani laifi aka mishi haddi a duniya to kwanje lahira ba za a bincike shi wannan laifin ba wanda ya sata aka yanke mishi hannu wanda ya zina aka mishi haddi wanda ya kazafi aka mishi haddi wanda ya sha giya aka mai haddi wannan laifin to Allah subhanahu wataala ya bada dama kenan an tsarkake shi daga laifin amma su kaga sai aka ce za a yi musu azaba a nan duniya sun shiga tabewa a nan duniya kuma a kiyama ma za su samu azaba mai girma bayan an musu sakamako a nan wanda yana cikin aljaza'u min jinsin amal sun sa mutane cikin tabewa da tsoro su ma za su saka cikin wannan tabewa da tsoro to me yasa kuma aka ce walahum fil akhirati azabun azim a lahira suna da azaba mai girma sai wasu malamai suka ce a'a abinda yake nufi wanda aka horar aka mishi azabar duniya to banda ta lahira din can wanda kuma a duniya ba a kama shi ba yayi fashi har ya gama fashin shi ya ritaya ko ya mutu ba wanda ya kama shi ko to in yaje lahira zai dan da kudin shi shine walahum fil akhirati azabun azim kuma dai yayi ne babu shakka aiki ne mummuna barna ce ubangiji Allah ya shirar da wanda suke idan masu shiruwa ne idan ba masu ba ne ya Allah kamar ba gano su babu shakka a kasar nan ana cikin imuwa da fitina yadda aka waye gari babu aminci a cikin al'umma jama'a yanzu hatta a cikin birane din karfe 9 na yi sai ga mutane sun gudu sun shiga cikin gidaje yayin da inda ake da aminci aka san darajar mutane mutane sun fi gane ma yin harkokin su da daddare da ranar sai da aikin office ko aikin gona ko aikin makaranta ko aikin kasuwa amma dukan harkokin fira da meeting kai ta kasuwar ma sai da daraki yanzu a Jidda kasar Saudi Arabia sai an yi sallar magariba ake buɗe kasuwa ko kasuwar da ba a buɗe sai an yi magariba za a zo a yi ta kasuwa har karfe 4 na asuba da an fita an je sallar asuba kuma sai kowa ya tafi bacci kuma mutum baya jin tsoron komai in ba kamar da annabi ya ce ba sai dai tsoron kare ko kyarkeci amma baka tsoron dan adam ya maka wani abu kaga inda ka ammana wa mutane rayuwa kenan amma mu yanzu nan hatta akwai wuraren da masu shaguna da suke harkokin kasuwanci da daddare a wasu garuruwan sun daina budewa bayan karfe 8 gidajen mai sun daina budewa inda dai wanda kuma da gidajen mai sukan bude ne fufo sabon saboda cinikin da suka yi wani rai ba kawai da bindigar roba ne mara zai kwashi cinikin ya tsorata su Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa warawa Shafi'i radiyallahu anhu في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا الإمام الشافعي الله يمش رحمة يا رويتو آت كم مسند انسا دقى ابن عباس الله يكارا مسيا داشي دماء فنسا قمدا أمفشي شي وإذا قتلوا وأخذوا المال اندي حسن يكسا كما سنقوا شدوكيا قتلوا سي أكشيس sai a kashe su wasu libu sannan a kere su kashewa za a fara yi sannan sai a crossfire din su wasu kuma suka ce a'a za a fara crossfire ne sannan sai a kashe su wai da kutulu wala mai akudul mala kutulu idan ko sun yi kisa basu kwashi dukiya ba kutulu sai a kashe su wala musulum ba za a yi musu crossification ba wannan fasawa wani yan fashi ne da suka zo cikin gari ko suka je kauye ko suka tara hanya ko a kasuwa a wanda ake istisna yi kawai sune dan kwaci sai wanda suke yan sani ne a cikin kasuwanni ba fashi suka zo yi ba wani karamin mara kunya ne kawai ya dan tare ya kwace wani abu gangane ya ruga da gudu to wannan baya cikin yan fashi shi yana cikin al-mukhtalisun ne wato yan sani ne hukunci shi daban malai ya ci gaba da cewa wa idza akhadhu al-mala idan ko dukiya ko suka kwasa walam yaqtulu basi kisa ba quti'at aydihim sai a yanke hannayen su wa arjulihim da kafafuwan su wa arjulum da kafafuwan su min khilafin sai a bambance kafar hannun dama da kafa hagu idan aka yanke sai a busar da shi ko kuma a tsaida jin wa idza khafu sabila idan suka tsoratar da mutane ne ko basi komai ba walam yaqudu malan basi kwashi dukiya ba nufu min al-ardi sai a kore su daga garbi wannan magana malai ya dauko ta daga littafin da ya ambata shine Musnad Shafi'i ta hanyar shi ma bayaki ya ruwaito shi sai dai kamar da mai taliki ya fara kasa wannan riwaya tana da rauni kwarai da gaske saboda a cikin isnadin ta akwai mutum mai suna Ibrahim ibn Abi Yahya Abu Yahya ana cewa sunan shi Muhammad al-Aslami wanda al-Imam al-Jawzani yayi magana akan shi yake cewa fihi durubun min al-bid'ah yana da bidiyoyi kala daban-daban fala yace falai fala yushtagalu bi hadithihi ba a kula hadisin sa fa innahu ghayru muqni'in wala hujja ba a gamsuwa da shi ko ba hujja bane al-imam al-ijli yake cewa shi kuma a littafin sa yake cewa madaniyun mutumin garin madina ne rafidiyun dan shi a mirakin sahabbai jahamiyun ne kareta tsofofin allah qadariyun ne kareta kaddara to kaji abin da yake nuna cewa yana da bidiyoyi kala daban-daban yace la yuktabu hadithuhu ba a rubuta hadisin shi wasu iya malikun yace an tambayi maliku anhu game da shi sai ke aka ce a huwa thiqatun fi hadithi a amince da shi a dinin sa sai maliku yace la wala thiqatun fi dini yace kai ba ma hadisi ba hatta a dinin shi ba mu amince ba kaga wannan ba a farin ciki da hadisin shi dan haka malamai suka rubuta hadisin ba abun karba bane wallahu ta'ala a'lam da malaki ci gaba da cewa wa hadha qawlu كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد وهو قريب من قول أبي حنيفة وأنا شيني مغانا ما في يوم مالميك من شافعي دا أحمد كما يأي كسد مغانا أبو حنيفة ومنهم من يسوق للإمام أن يجتهد فيه أقول كما مالمان دا سيغان شوغبا ينا دا تتشي وزئي ين اجتهادي زئي يتشنز وكنت يد يداتي فيقتل من رأى قتله مصلحة منهم زئي يكشى واندي يكيغان كشي شيفي koda shi din bai kisa ba wa in kana lam yaqtul koda bai kisa ba saboda ya dade yana tsorata mutane ya zama fitina cikin al'umma idan wani shugaba ya ga kai wannan gara kashe shi kawai to sai ya kashe shi irin da aka dinga kashe wasu ɗan taurida can din nan aka dinga harbe su saboda koda ba su kisa ba ma san hana mutane zaman lafiya haka ya ci gaba da cewa wa mithlu an yakuna ra'isan muta'an fihi kaman ya zama shi mutumin shugaba ne wanda ake masa biyayya a cikin su yan fashin suna jin maganar shi kaga an kashe shi za a raunta su sosai wa yuqta'u shi shugaban ya yanke hannun marra a kafahu maslaha inda yake ganin cewa yanke hannun shi yafi dacewa wa in kana lam ya'khudh al-mala koda bai riga yayi satar ba mithlu an yakuna za jaladin wa quwwatin fi akhdh al-mali kama a ce in wani jarimi ne mai karfin tsiya wani azzalimi ne wanda yake jin tsoron shi kaga aka tsare hannun shi yanzu an rawata shi da garin ba zai iya zaluncin da yake yi ba abin da yake rike takobi da shi ko sanda ko gwafa yana harbin mutane kaga yanzu an tsara hannun ba zai iya ba kama anna minhum man yara annahu idza akhadhu al-mala qutilu wa quti'u wa sulibu akwai kuma malaman da suke ganin cewa in dai sun dauki dukiya za a kashe su a yanke hannayen kuma a tsire su wal-awwalu قول الاكثر وانت من تن نفركو شيني زنت مفي يوم مالمي فمن كان من المحاربين قد قتل وانت اتكين سيزا ما يارغا يأي كسا فإنه يقتله الإمام حدا وذاك شي حدا شنا كسا لا يجوز الأفو عنه بحال بيها لسا سم شو قبايا تبري ياتي مش بإجماع العلماء انت يارغا يأي كسا باب ياتي باب وري ياتي ذكره ابن المنذر يفعل وانا اتكين كتاب الإجماع ناشي da kuma al-ikana dukkanin su ne ibnul munzir malan yace wala yakunu amruhu ila warasatil maqtuli ba za a ce al'amarin wannan dan fashin a bashi ƴaƴa da magadan wanda aka kashe din su bada ra'ayin su ba bi khilati ma law qatala rajulun rajulan li adawatin bainahuma aw khusumatin sabanin idan wani ya kashe wani saboda wani fada ko na rikici ko ta husuma aw na zalika ko rab makamanci haka min al asbabil khassa wani dalili na musamman yasa wani yake san kai akan neman aure ko akan neman mukami na siyasa ko akan rikicin gona ko makwabtaka ko gado ko tsohuwar gaba ko kabilanci in ka kashe wani to wanda aka kashe din kamar da Allah ya faɗa wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yasrif fil qatl Allah ya ce wanda aka kashe shi mazluman aka kashe shi bisa zalunci faqad ja'alna li walihi sultana mun sanya ma majibincin shi magaji shi mun sanya musu karfin doka fala yasrif fil qatl kada shi kuma ya ta'annuti a wajen kisa ko kuma kada ayi asarar shi a kisa to sai zama damirin yana komawa ga kan shi waliyin ƴaƴan shi balagaggu masu hankali ko kannan shi idan bai da yaya ko uban shi idan bai da kanne a kashe maka dan uwa ko kashe muku mahaifi ko kashe maka da kana da yancin ka ce kisasi kake so kana da yancin ka ce kaya fe diya za a bayar kana da yancin maka tare da diyar shine faqad ja'alna li walihi sultana to anan idan mazowa dinin suka yafe gwamnati zo da ta yafe amma na jan a Najeriya ba haka bane ko a constitution haka ne ko barista za a ce ko kun yafe su suna da ta cewa attorney ba zai yadda ba attorney na jiha ba zai yadda ba to amma musulunci idan masu ji suka yafe shi ke domin ba a so fala yasrif fil qatl kada ai ta kisa yayi yawa ko mun gane ko fala yusrif fil qatl kada a je a yi asarar shi an kashe shi kuma a yi asara sai akwai fasar tana ya ɗauka wato kada ku waliyan ku bari a yi asa a kashe shi ya tafi ga banza domin an yi haka kuma za a kashe wani ko kuma fala yasrif fil qatl kada ka ce kai ma dole sai ka yi kisa an kana da wata maslaha da kake ganin ba kisan ya dace ba to ka hakura shi yasa aka kira ma wanda ya kashe da wanda aka kashe aka ce ƴan uwa ne ko faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yafe mishi wani abu da ya kashe na dan uwansa kaga ba ya kashe shi amma ka ba sai min katili ba sai ka ce min akhihi daga dan uwansa ishara zuwa har yanzu akwai dangantaka don haka aka kashe muku dan uwa idan kuna ganin za ku hakura a ba ku diya saboda shi ma wancan yanzu in an kashe shi asarar duk kun yi ta ko to ku hakura shi ya fi su ba ku diya din ku rage asara idan ku kuna ku fusa ta kuka cewa ku ma yadda kuka ji zafin mutuwar dan uwan ku su ma su ji zafin mutuwar ƴan uwan shi ko to Allah ya bada wannan dama to amma idan kisan an kashe shi ne a wajen yin fashi ko ƴan kidnapper ne suka kashe ko bandit ko to ƴan uwan shi ba su da wannan haƙƙin sai sun yafi sai dai a kashe shi ma wancan ana maganar kisa ne wanda ya faru na tsakanin shi da dan uwan naku suka yi rigima wani abu ya haɗa su akan neman aure ko neman mukami ko neman kuɗi ko wata gaba ko wata hasada ko wata ƙeta ta jawo ga haka amma wanda aka ɗauki hayan shi ya je kashe wani hired killers ko assassins ko wanda suka tara hanya ko masu zuwa har gida su kashe mutum ko masu kisa saboda ana akwai wata rigima babba ana so a kawar da wani to waɗannan duka babu wannan option din ina fata mun gane shine yake cewa fa inna hadha damuhu shi wannan wanda aka kashe saboda wata gaba khassa damuhu li awliya al maqtuli jinin shi yana hannun dan uwan wanda aka kashe in ahabbu qatl in suna so a kashe shi sai a kashe shi wa in ahabbu afau in suna so sai a yafe masa wa in ahabbu in suna so akhadhu diya sai suka karbi diya ita ce kibar raƙumi 100 kenan ko wanda a yanzu yana wajen sama da miliyan 60 ne lianahu qatalahu li gharbin khass saboda ya kashe shi don wata manufa ta daban wa ammal muharibuna fa innama yaqtuluna li akhadhi al-amwal an-nas su yan fashi da sauransu suna daukan suna kisa ne dan ibar dukiyar mutane fa dararuhum amun cutar wasu barnasu ta gama kowa bi manzilati surraq kamar barayi suke kaga barawo an kama shi ko ka yafe mishi za mai hukunci fa kana qatluhum haddan da aka kashe su haddi ne billahi na Allah subhanahu wa ta'ala wa za muttafaqun alayhi بين الفقهاء wannan maganan malaman fiqh sun hada akan ta gaba gida hatta law kana al maqtul ghayra mukafi'in lil qatil har ma koda a ce wanda aka kashe din ba kufi bane bai yi kini ga wanda ya kashe shi ba wanda idan da kisasi ne za a iya tafiya zuwa gadiya a ce ba kufin sa bane misalu an yakuna al qatil furran kama a ce dan fashin da ne wal maqtul abdan shi kuma victim din ba wani aw al qatil musliman ko a ce dan fashin musulmi ne wal maqtul zimmiyan amma wanda aka kashe din victim din shi kuma kafirin amana ne aw musta'minan ko kafiri ne wanda aka bashi dama ya shigo kamar wanda aka bashi visa na shiga kasa ba mazaunin wurin bane amma da an bashi visa to yanzu visa ta amintar da shi ya shiga kasar ku ne shine musta'man aw walad al qatil ko kuma dan wanda aka kashe din kaga wanda dan ka idan ka kashe shi a bisa asali to an yi sabani akai magana mafi inganci shine idan uba ya kashe dan shi ba za ka kashe shi da shi ba kuna da gangan ya kashe shi garin horo ko garin fushi ko wani dalili haka idan uba ya kashe dan shi ba za ka kashe shi ba sai dai a canza hukuncin zuwa ga diya kuma diya ma da shi da sauran yan uwan za su biya yi to idan amma a wurin fashi ne a ce ga wani la'anannan uba ya je yin fashi sai zama coincidentally ko kuma intentionally gidan dan shi aka je yin fashi to shi da gan dan shi suka je kuma har suka kashe dan to anan babu wannan ubuwa wannan sai dai arna ko zai zai ya musulmi yayi wannan rashin imanin amma dai a wani wuri ba amma dai anan gaskiya da wahala da fadan ne da na iya uban shi irin wannan rashin imanin an sha samu amma uba ya je fashi gidan da wahala gaskiya sai dai ko a fim wa qad ikhtalafa al fuqaha an yuqtala fil muharaba anan malam fiqh sun yi sabani akan hal yuqtalu za a kashe uba ne kashe da fil muharaba idan ya zama kashe shi ta hanyar fashi ne wal aqwa annahu yuqtalu malaki zance mafi karfi shine za a kashe shi din ka kauli malikin wa ahmada fi da riwayatai kamar yadda maliku ya fada da imamu ahmad ibn hanbal a riwaya dayan biyu wa shafi'i fi qaulin lahu da shafi'i a wani zancen nashi da annahu yuqtalu lil fasadi al ami haddan za a kashe shi saboda barna da tai da yayi ga magarin barna a matsayin haddi za a kashe shi kama yuqtalu idza akhadha abwalahu kamar yadda za a ainihin yanke mushi hannu ya dauki dukiyar waɗannan mutanen idan da ya saci dukiyar bawa ko musulmi ya saci dukiyar zimmi ko makamancin shi ko kama yuhu basu bi hukuki kamar yadda kuma za a kama musulmi idan ya ci dukiyar ya rike haƙin zimmi za a kama da har sai ya biya ya ci dukiyar wanda yake bawa wa idza kana al muharibuna al haramiyya jama'atan idan ya zama waɗannan yan fashi tarin jama'a ne da gayyaci fal wahidu minhum bashara al qatla bi nafsi ɗaya daga cikin su shine fukuwa imani rashin imani shi yake harba mutane wal baquna a awalun lahu sarun kuma ko dai su rike mai ko su daure mai ko kuma suna kallo wa rizqun lahu suna bashi kariya suna bashi kwaba faqad qila an ce innahu yuqtalu al mubashiru faqat wa suka ce wanda yake san shi kare za ka shi wal jumhur ala an al jami'a yuqtaluna walau kanu mi'a mafiyan malamai suka ce za a kashe dukkan wanda ya musharaka a cikin fashin nan ko sun kai su ɗari wa annar rid'a wal mubashira sawa da wanda yake ba ɗayan kwafa da wanda ya kisan ya mubasharanta shine mai kisan dukkanin su kuncin su daya wa za huwa al ma'thur anil khulafa'ir rashidina wannan shine abin da aka samo daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda fa inna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qatala Rabi'ata al-muharibina Umar ya kashe Rabi'a shine al-ayn dan leken asiri zai fassara mana ko wanda za a ce tsaya akan wani ya tsaya akan kwana wani ya tsaya a bakin gidan su kuma su shiga cikin gidan ko su shiga cikin bankin to waɗannan na wajen su ma hadda su kuma kuti da aukan wadda ta shirya aukan su wasu mutane ne suka tare da yawa suka yi ta dukan wani mutum har sai ya mutu su wajen 50 Umar ya ce duka a kashe su sai wasu sabai suka ce za a yi a zubar da ran mutum 50 a kan rai ɗaya yace na rantsi da Allah da a ce duka mutanen garin Sana'a suka yi tare a kan kashe su na kashe su gaba gida to kaga haka yau wannan shi ne abin da ya kamata jama'a yadda ake ba da labarin waɗannan yan bandit su zo su kamar 150 a kan babura kowane babur mutum uku to an kama su kamata ya duka a kashe su an dukira ta abin ba wanda ba ƙyali cewa wani aiki bai ma da makami ko kuma sabon zuwa ne ko bai ma iya harbi ba in dai ya shiga cikin su to haka kuma har wanda suka bari a bakin hanya da bakin titi da masu zuwa karban kudin fansa inda akai alƙawarin za a bayar kowa ga mai kamata kashe shi gaba gida duk kashe su zai malam yace war rabi'atu huwa an-nabiu shine mai duba masa hanya alladhi yajlisu ala makanin arid wanda zai sa ya hawo waje mai tudu yanzuru mihu yana limsi leke lahum man yaji yana duba musu waki zuwa kaman yanzu sai su aje wani akan kwana wani akan kyale shi a wata kan kwana kowane da layin waya a hannun shi suna aika musu da sakonni da wayoyi cewa wani mai kama iri kaza ya wuce nan ga sanan sun wuce wuri kaza li'annal mubashira inna ma tamakkana min qatlihi bi quwwatir rizqi wa ma'unati saboda ai wanda ya mubasharanci kisan ya samu karfin yin kisan ne saboda kariya da wadannan suke bashi da laƙiyatin da suke mishi wadda'ifatu idan kasara ba'daha bi ba'd hatta saru mumtani'ina fa hum mushtarikuna fi thawab wal iqabi kal mujahidina kuma da ba kaida shine idan mutane suka hadu a matsayin wani kungiya ko wata tarin jama'a suka taimaka wa junansu akan abun alkhairi za su tarayya akan ladan suka taimaka wa junansu akan abun barna an tarayya akan zulubin yanzu a ce misali wasu ne suka kama wata budura za su mata tade wani ya rike wani na fasikancin kuma haka zo sai wani ya ce ni ba ruwa na rike ta kawai dai ai ba za ma sarare shi ba ko haka wani sun je shago za su ce mutane sata wani wannan yana magana da mai shagon wani kuma na kwasar kaya wanda zai ce ni magana kawai ne da shi kowa na da sahu shuraka ofin isin suna da tarayya akan lefin to haka mutane da suka yi tarayya a wurin aikin alkhairi da wanda ya kawo kudi da wanda ya kawo bulo da wanda ya ya kawo karfin shi aka kwaba kasa aka tona foundation aka gina masallaci dukkan za su tarayya akan samun ladan shine buga misali yace kal mujahidina kaman sojoji masu zuwa jihadi da komanda da sojoji na cikin sojojin da yallakin asiri wanda suka kawo gudumawar makamai wanda suka kawo gudumawar rayukansu wanda suka kawo gudumawar abun hawa duka ba su tarayya akan samun ladan wannan jihadin ina fata mun gane wannan fa innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimuna tatakafa'u dima'uhum muslimai jinan nakin su daidai wa daidai wato kowa jinin shi bai gaza na dayan mutunci da daraja ba a idan doka wa yas'a bi dhimmatihim adnahu kuma dan kankanin cikin su ma zai iya sa'ayi zai iya kokarin yin kwazan wakiltar su idan wani kankani a cikin musulmai yaro ne ko kuma wanda ba mai daraja ba ba wani babba ba a wajen ilimi ko sarauta ko mulki ko dukiya ko ta daraja a ce gama gari ne cikin musulmai amma ya dauki wani alkawari a madadin musulmai ko ya je yayin wani abu ya wata magana a madadin musulmai to wajibi ne musulmai su goya mushi baya kasu bashi kunya sai dai wannan ya saba da Allah in yace za mu yi kaza a madadin musulmai to wajibi ne a cika mushi wannan alkawari ko da kankanin yaro in yace na yafi kaza to ya fiye taya a madadin musulmai ko hum yadun alaman siwahu su musulmai suna zama hannu ɗaya ne dan su yaƙi wanda yake ba su ba ko su kare kansu daga wanda yake ba su ba wa yaruddu musattirihim ala qa'idihim wanda yake cikin asariya wato wanda ya tafi cikin ko ya tafi cikin runduna to yana dawowa ya wakilci yana wakiltan wanda yake zaune a gida a cikin su zai kawo mishi abin da ya samu shi ma ya samu kaso a ciki wannan hadisi ne wanda al-imamu Ahmad da Abu Dawud sun fitar da shi da Nasa'i da wasu malamai wanda hadisi ne Hassan riwaya Amr dan Shu'aib an Abihi an Jabi yani anna jayshal muslimina yace abun nufi anan shine sojojin musulmai idza barazat minhum sariyatun idan ka samu wata karamar runduna ta jajiki ta fita ta rigaye su zuwa wani waje fa ghanimat malan suka je suka ci ganima wata dukiya fa innal jaysha yusharikuha sauran sojojin za su yi tarayya da su sojojin musulmai sun yada zango a wani waje sai wasu daga ciki sai suka fita karamar runduna suka je gaba suka kai farmaki suka samu ganima to za su yi tarayya da sauran wajen wannan ganima shi ma ghanimat li'annaha bi dhahrihi wa quwwatihi tamakkanat saboda kasancewar sojojin nan masu yawa suna bayan su kuma suna da karfin da suke ji a jikin su cewa ana mana dako shi yasa suka iya cin nasara lakin yunaffalu anhu naflan sai dai babu laifi su wanda suka je suka yi basharanta abin a iya kara musu wani abu ya fi na sauran fa in raja'u ila awtani فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في بداءتهم الربع بعد الخمسة. النبي صلى الله عليه وسلم يكسن في إدن وطا كرم الرندنا تقباتشيس إذا كانوا في بداءتهم تيقبرس كذلك تكيبر مكي كذلك على مستيبس هدن أبو الله سكسامو bayan an cire musu khumus bayan an cire khumusi na gwamnatin musulunci to za a dauki daya bisa hudun abin da suka samu a ba su sannan kuma sauran sai a raba kowa da kowa fa in raja'u ila utani idan ku sai aka koma gida da daga sansani bane sai da aka dawo gida sannan suka fita wata sarrat sariyatu nafsalahum thulutha sai yanzu ne suka fita daga gida suka tafi to yanzu nan aikin da suka yi da wala suka shaka gotan yawa sai ba su daya bisa uku ba da khumus bayan an cire khumusi وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية وهكا duk ganimar da wato suma asalin rundunar suka ci waccan karamar rundunar ta fita bata na aka ci wannan ganimar suma za a ba su yana fi maslahatul jaysh saboda suma sun tafi ne su wani abu da zai kawo nasara ga wannan sojojin kama kasaman nabi sallallahu alaihi wasallam li talhata wa zubair radiyallahu anhuma bi badr kama yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da kaso ga Talha da Zubairu a ranar yakin Badar malam bai taliki ma zai ce kazafir usuli haka wannan yazo a cikin rubutun littafin nan nanu wa huwa sabaqu qalam wannan azabri ne da alƙalam tuntuban alƙarami ne fa inna Zubair ibn al-Awwami mimman shahida Badar cewa da annabi da ibn tabi'i da Zubairu da Talha ba su je Badar ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura su da kyan asiri ne ga Qurayshawa amma ya raba kasan ganima da su shine ma da yace wannan tuntuban alƙalami ne domin mene ya tabbata Zubair dan Awwam ya je Badar wannan a cikin Bukhari a cikin babu tasmiyati man summiya min ahli Badr babun bayani akan sunayen waɗanda aka ambata cikin Badariyawa wa sawabu abin da ya kamata malam ya ce a nan Sa'id ibn Zayd maimakon wale talatu maimakon Zubair dan Awwam فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وطلحة النبي أيك شيد طلحة دم عبيد الله الله يكرم سيدا يجفاني له أمر قريش سنا مشي تقص الأخبار سنا مشي جاسوس سنا مشي لكن أسيري نابن قريش كيتش كما يريكش كن سنن الكبير تال إمام الحافظ أبو بكر البياكي بتاريخ مدينة دمشق أنا أبو القاسم ابن أساكر دمشقي رحمة الله على الجميع sai mu koma sama da malai yake cewa bi annahu kana kad ba'athahum fi maslahati al-jaysh domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya aiki wato sa'idu dan zaidu da dalal dan ubaydillah dan wani abu da zai amfanar da sojojin a shine mere a lekin asiri din fa awalu ta'ifa al-mutamanni'a wa ansaruha minha masu taimako masu yin abin da zai amfani rundunar da ta tafi yaki to suna ana lissafa su cikin rundunar fima lahum wa alaihim abinda suka samu su ma sun samu abinda suka rasa su ma sun rasa idan ga wanda suke fagen fama ga wasu kuma a cikin control room suna aiki a kwamfutoci suna da kyan asiri wasu kuma yan jarida ne ma sojoji suna daukar rahoto wasu kuma an bar su a baya su tare duka hukuncinsu daya malam yace wa hakazan muqtatiluna ala batilin to yadda ka ji dinnan game da masu aikin alkhairi za su yi tarayya akan ladan to haka masu aikin barna ma za su yi tarayya akan ukuba da hukuncin yace la ta'wila fihi amma barnar da babu ta'wili mu kiyaye idan akwai ta'wili ba to ya zama bugatu ne kenan masu fada da gwamnati ne akan ta'wili don akwai hukuncin su daban mislul muqtatilina ala asabiyyatin wa da'awa jahiliyatin ka qaisin wa yaman wa nahwihima kuma zalimatani kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam yace kaman misalin masu fada akan wani kabilanci ko wata kururuwa ta dahiliya kaman kabilun kai da yaman a wannan waɗannan kabilun da yake ambata a wancan zamanin nasibin kemiya manyan kabilu ne na larabawa a kasar sham amma suna tarjima da junansu da haka ba ga ana yankwatance da su a gurin irin wannan yanayin haka nan yace kuma zalimatani dukkaninsu suna kan bata ne da zalunci kama kala nabi sallallahu alaihi wasallama kuma da manzo Allah yake cewa idan katal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtul fil nar idan musulmai guda biyu suka game da juna suka yaki junansu falqatil da wanda ya kisa wal maqtul da wanda aka kashe finnari sun cancanta shiga wuta kila sai aka ce me fadin wannan magana shi da Abubakar ta kamar da yake cikin riwayar Muslim duk da yazo da shakka yace fa qultu aw qila lahu ko dai ni nace ko kuma wani yace mana shi din ya fada kuma wasu ma sun fada aka ce ya rasulullah hadal qatil mun fahimci laifin da mai kisa yayi kama balul maqtul to me zulubin wanda aka kashe shi kuma qala sai annabi yace innahu arada qatla sahibi ai yana nufin kashe dan uwansa to yanzu wannan me mahallin shahid na wannan shine tarayya wajen niyyar aikin barna za ta ba duk wanda suka yi tarayya a niyyar zulubin bandar ko da ɗaya ya samu ya ga tabarar da zai samu ko mun gani duk da akwai sabani wajen fasara cewa abinda za a yi mishi a lahira shin ɗaya ne da na wanda ya yi kisa ko ko za a yi mishi da kwatankwacin iya niyyarsa mun tuna mun kanta wannan a baya da maganar malamai suke cewa wannan na nufin cewa niyyar barna tana ba da zunubin barna da hukuncin barna ina abin da bashi ke ce ma na shiga ban ɗauka ba ba ta fidda ɓarawo ma'ana in ka shiga baka ɗauka ba kama ka ba za ka ce ai ban ɗauka ba za ma hukunci amma ana nufin wanda zai tsira ne shine wanda imani ne yasa ya fasa ba wai ya kasa kaiwa ga ɓarnar ba kamar yadda shi wannan ai ɗayan ya riga shi kashe shi ne shi zai kashe shi ba shi ba ko mun gane wannan da kyau akhrajahu fi sahihaini sun fitar da shi a cikin Bukhari da Muslim wato su Bukhari da Muslim kenan ina ganin bari mu saurara anan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa watadammana kullu taifatin watadammana kullu taifatin ma atlafat al-ukhra subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh